To jama'a marhaban lalle barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na Murar Amurka a wannan hanzi kan mitoci 17:25:60 a Niger a gidajen radio amfani da Saroniya da Fara da Nomar da Dalo da kuma ni a birnin Kwani a duniyar gizo kuma ta internet a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. To jama'a muna tarbon ku ga zuwa ga wannan shiri namu na hantsi ne Ali Mustafa Sakutu muka dawo ta da Ladan Ibrahim Aiwa domin mu gabatar muku da shirin hantsi din bayan mun gama kawo muku labaran duniya za ku ji cewa an so mu gudanar da zabe na sabon shugaban kasa a Amurka duk da cewa ranar zaben ta kanta bata zo ba tukuna.
We bring it back again.
A wannan karin maimakon zabe akan computer dan da an kaje to tunda kuka ji tsaye haka kuma kun san muna da matsala kenan don haka muna ba ku hakuri mun so mu kawo muku dandano jiran rabo na ainihin shi wannan tattauna da zamu kawo muku wata ainihin tattaunawa ce wato dangane da wasu mun da suka samu dama suka je suka jefa ƙuri'a kafin ranar zaben ta zo wadda za ta kare kuma a yau a wasu sassa na Amurka. To ko bayan wannan da yake yau Alhamis ce muna da shirin na kasa ba kasa ba na Usman Kabare da kuma sharhin jaridun Ghana amma sai mun gama kawo muku labaran duniya.
To madalla tare da sallama. Shugaba Barack Obama ya ce ya imani jam'iyyar Republican na cikin hatsari muddin aka ce Donald Trump ne ya ci zaben da za a yi a cikin satin nan mai zuwa. Shugaba Obama yana magana ne a wajen campaign da yake yi wa 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a jihar North Carolina, wadda take jiha ce da take da dimbin tasiri ga 'yan takara. Domin ko Tillis ne kowane ɗan takarar da ke son shiga fadar White House, to wajibi ne ya nasara a wannan jihar. Shugaba Obama ya ci gaba da cewa bai jin cewa Amurka na cikin hatsari da a ce ya faɗi zaɓe lokacin da ya kara da John McCain ko kuma Mitt Romney a shekarar 2012. A daidai nan ne yake gargaɗin masu jefa ƙuri'a na jihar ta Carolina da cewa kar su ɗauka cewa ƙuri'arsu ko na wani mutum guda nasu baya da tasiri. Ya ce san wannan zaɓen ya wuce haka, don haka kar su shantake gida su ƙi zuwa jefa ƙuri'a domin yin hakan wata babban illa ce ga wakilcinsu. Shugaba Obama yana magana ne musamman ga masu jefa ƙuri'a baƙaƙen fata waɗanda suke ba su nuna sha'awarsu ba domin kurmushi Obama baya takara a wannan karan.
To yanzu dai game da wannan zabe na Amurka, manyan jami'an babban bankin Amurka ko da ke abin da yana da alaka da tattalin arziki ne fiye da zaben, amma dai manyan jami'an babban bankin Amurka sun jefa ƙuri'a ci gaba da barin kuɗin ruwa ya ci gaba da kasancewa a matakin da yake har wato tun daga shekara ɗaya da ta gabata. Jami'an bankin suka ce kasuwanci dai yana ƙara bunƙasa kan yayin da kashe kuɗi shi ma yake ƙaruwa, to amma kasuwancin yana nan ba yabo ba fallasa, haka kuma hauhawan farashin kayayyaki din yana ci gaba da fiye da yadda ake tsammani. A cikin wani bayani da bankin ya fito da shi ya ce bukatar ƙara kuɗin ruwa tana nan tana ƙara ƙarfi, amma kuma shugabannin bankuna din suna so a samu ƙwaƙwarar hujja kafin su yi haka din. Babban bankin da ya rage kuɗin ruwa a lokacin da aka shiga halin matsin tattalin arziki wanda kusan a ce ya shafi duniya baki ɗayanta, kuma shugabannin bankunan sun ce sun yi haka ne da niyyar ganin an samu bunƙasar tattalin arziki zuwa cikin watan Disamba nan na tafi, lokacin da ake fatan cewa babban bankin ya dan ƙara kuɗin ruwa din wanda yanzu haka yana nan yana shigar da zama ƙasa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙasashen Faransa da Birtaniya su ne suka ragu har yanzu ba su ba da gudunmawarsu ba ga yaran da ke sansanin 'yan gudun hijira da ke Kale. Akan haka ne majalisar ke kira ga ƙasashen da cewa da su ɗauki matakin da ya dace domin ganin yaran nan da ke wannan wuri sun samu tallafin da suke buƙata domin ficewa daga halin da suka samu kansu a ciki. Kwamitin kula da 'yancin yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke kula da ƙasashen da suka rattaba hannu a wannan yarjejeniyar kuma suke aiwatar da shi ya ce yana kira ga Faransa da Birtaniya da su gaggauta yin wani abu game da wannan al'amari na yaran da ba su da galifu kuma suke tsugunne cikin kwantena a matsayin cikin wannan sansani wanda yake tamkar wani gandun daji ne. Kwamitin kula da 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa Duka gwamnatocin biyu sun ce bai waɗannan yara fifiko shine babban burin su, amma kuma sai gaya suna al'amarin rukon sa kai narkashi, abin da yasa dewan yaran da so kasance cikin so yaran suka kasance cikin halin wayo na Allah, wanda kuma ya kai su ga huskantar barazana daga masu fataucin mutane. Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana maraba da bayanin da gwamnatin kasar ta Faransa ta yi na cewa yara su 1,500 da suka iso sansanin ba tare da kowa ba suna nan za a sake musu muskunni a halin yanzu.
Bari mu sake mai da ku ga maganar zaɓe da na Amurka. Shugaban Amurka ɗin Barack Obama ya ce yana tambayar Comey ya sa sai yanzu ne shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, wato James Comey, yake sake bullowa da batun email ɗin da aka yi kan ita Hillary Clinton, wato ita karin shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat, wacce kuma ta share shekaru huɗu a matsayin sakatariyar harkokin wajen Amurka. Shugaban Barack Obama ya ce yana mamakin abin da ya hana a taro da wannan batun sai da ya rage sati ɗaya kafin a jefa ƙuri'ar zaɓen. Yanzu haka dai ƴan jam'iyyar ta Democrat masu goyon bayan ita Hillary Clinton, kai har ma da wasu ƴan jam'iyyar Republican, duk suna nuna fushinsu akan sai yanzu ne shi Comey ya ga damar fitowa da wannan batun. Ana sauran kamar kwanaki 11 a lokacin da ya fito da magana a ranar Juma'a da ta gabata, kuma gashi yanzu yana cewa bai ma sani ba ko wannan sababbin email ɗin da aka ce an gano suna da nasaba da su wancan na farkon da ake bincikenta a kansu. To sai dai kuma har yanzu hukumar ta FBI, wato FBI ba ta bayyana lokacin da za ta kammala sabon bincikenta ba, musamman ko da watakila sai bayan an gama zaɓen ma za ta ƙara shi. Komi dai tuni ya faɗa majalisar dokokin Amurka cewa ya kammala wancan binciken na farko, amma yana ji yanzu ma ya sanya masa wajibi ne ya sake gaya musu cewa zai sake farfaɗo da batun. To jama'a, labaran duniya sun zo muku daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. Tunda kuka ji gangunan kaɗe-kaɗe sun tashi, kuma kun san Allah ya taimake mu, yar matsalar da muka fuskanta da zu mun kawar da ita, don haka bari mu kai ku cikin zaurin mun tattauna akan batun zaben Amurka da aka fara. To kamar yadda na gaya muku a farkon shirin nan, muna da tattauna da za mu yi ta nan cikin zaure, kuma yar cikin gida za mu yi da ni da Grace Aliyar Abdu da Malam Salihu Garba. Duk mun samu dama mun jefa ƙuri'a tun kafin ranar zaɓe ta zo, wanda abin da muke so mu tattauna kenan, domin wannan yana ɗaya daga cikin wasu dabaru na harkar siyasar Amerika da ba ko ina kake jin an bai mutane dama su yi zaɓe kafin ranar zaɓe ta zo ba. To kamar yadda nace, mu duka uku mun yi wannan zaɓe ɗin. Yau Alhamis ɗin ita ce rana ta ƙarshe ma da mutane za su iya fitowa su yi wannan zaɓe a jihar Maryland, kuma dukkanmu muna zaune a Maryland ne, saboda haka a cikin muka yi zaɓe. Grace, bari mu fara da ke da yake ke ce uwar gidan sashen Hausa nan, kuma yanzu ke kaɗai ce bacci a cikin zaurin nan. Ya kika ga wannan zaɓe da kika samu dama kika je kika, ya kika samu gurin?
Na farko dai bari in ce ni wannan shi ne zaɓe na farko, saboda haka ni mene ne ake cewa
abin da tuwa ake cewa JJC,
yawwa, saboda haka ko dan ma irin ƙaulin abu na farko din nan kana ƙaulin ka je kai shi, to ba na Allah ma a sa yauci ne ake fara zaben, dan saboda aha
shine na farko ko
shine na farko.
To
na biyu kuma, inda ake wannan zaben kafin ranar zaben nan yana tsallaken titi ne da gidana,
ba nisa
ko kadan. To saboda haka ba ni ma
kin taka kafa ne ko kin je da mota ne?
Zuwa ne da mota ba dan wai dan yana da nisa ba, sai dai dan zan kai wata wani wuri daga wurin, shi yasa kawai na tuka mota. To na uku kuma, dama tun dai kafin wannan to kaga dai a ce ga dai mace a cikin wannan takara da ake, to mu muna so mu je mu gani in ana batun cewa mata suna kada kuri'a, akan cewa duk lokacin da ake zabe mata suka fi yawa. To na wani abin da kuma nake so in gani kuma shine a matsayina na yar jarida, an ga to a mata fitowar mata a wannan wurin mazaba din nan, inda za a kwatanta mata da maza waɗanne ne suka fi yawa a wannan wurin?
To wani suka fi yawa da kika gani?
To gaskiya sai dai a ce an yi kunnan doki,
amma kowa ya fito.
Banda haka kuma ga mata nan suna ta rike, wato ka san ba zaben shugaban kasa kade ake yi ba,
akwai
ne waɗanda suke tsayawa
takara,
yawa. To kana wani abin da ya burge ni kuma shine Malam Aliyu, ina kunna laptop ɗina, sai aka zo aka ce laptop dina a cikin abun ya nuna cewa aka tambaye ni nayi zabe ina da yancin yin zabe in na
cikin
computer kawai haka kawai ka kunna computer sai ya nuna maka in ka ce i ko a'a in ka matsa i sai kai ka wani shafin da zai za a tambaye ka ina ne kake dan a nuna maka wanda mazaba da tafi kurkusa da kai.
Hai ma sahalu kai mi ka gani wannan ba shine na farko zaben
ka. Eh to mallan Alhaji Aliyu kaman Grace ne ma wannan shine na farko.
A kai.
Kuma na ta da mudin gani mai zai faru ne
yayi. Nan musan ba ku darussa ke.
Wai shin za a samu mutane da yawa wurin ne ya za a yi ko kuma me za a tambaye ni? Dan dai ma dai abin da ya bar mamaki ba tambaye ni ID ba.
Ba yawa da ba ina san ta babu jiya ma ana tsaye din mutane suka zo suka ce ba sai kana da takatin sheda ko wani abu da zai nuna ga ka kai kowaye wasu nan za ka yi zabi. Ina jira in je
na karanta wannan a computer da na bude inda na register dan ni ta computer na register na karanta wannan cewa ba sai ka nuna ID ba sai na ce kai ya ko za a yi da na je ko ba wanda ta bane ID abinda hakan da bane sunana
kawai
last name da kuma second name nawa da kuma ranar haihuwa
da na je wurin to ni ka sani kullun sai rikici kan sunana saboda wani lokaci Aliyu zai fito farko wani lokaci Alhaji zai fito farko
to
sai na je sai ta ce me sunanka na ce wani kike so cikin uku din na farko ta ce bata na ƙarshe na ce mata Mustafa da na bata na Mustafa sai ta ce to wane ne na farko to inda dama ake tsaya kenan na bata Aliyu yake shiga sai da na bata Alhaji sanaye shiga amma Alhaji ma sai da na dauko license ina na bata taggar da ake rubuta Alhaji don ne ta ba na ruwanta da wani
Alhaji
to sai na bata sannan sai su ne ya fito daga wannan amma an gama wani abu da na bambanta shi da yake mun sha zabi shine a wannan karin maimakon zabi akan computer dan da in ka je akan computer zaka danna wannan nake so kuma akwai kun san akwai tambayoyi da ake cewa ka yarda da wani canji da misali hukumar karamin hukumar mulki ta PG take so ta yi game da sha'anin ilimi ko gina wata hanya ko gina wani abu eh na yarda a ban yarda ba a wannan lokaci kan takarda yake rubuce da ba haka ne ba to kuma takarda in ka gama sai ka je ka saka data sai computer sai ka kwace
dauka
baka kara ganin wannan takarda
idan ta ce ta dauka shikenan wato ka gama zabe
sai a ce wai ka kada kuri'a sai ya nuna maka ka kada kuri'a
to Alhaji ka saba da burge na abin kuri'a din nan inda za a jefa kuri'a ba wai na dai ma dai na yi sha'awar zaben alkalai
yawa
eh kuma akwai wata ƴan Najeriya a ciki
eh okay to
wata April Ademi Luyi
to ta ce kuma
ƴan Najeriya ce in ko tana son da zama mai shari'a ya bari mu je sai na je ba mata to amma kuma abin da ya fi burge ni a zaben sai na duba cewa ita wannan local government namu wato county namu ta lissafa wasu abubuwa take son ta yi tana neman a ba ta izini
taranto kuɗi
daga public market abin da ba za ka taɓa tunanin shi ba a Africa wai county ita local government ta ce tana neman ƴan wannan local government din so ba ta izini ta je taranto kuɗi kuma ta lissafa ayyukan da za ta yi to ainihin ne jikina daura wa sai na ji daɗin ce dukkan na daukan ce e a aro to me zai
hana ni ma abin da zai kenan duk na ce e ba da ni ce ka sa abin da kai magana na alƙali din ne ya burge ni domin nan kadai na ga ana zaben alƙali
a wajen zabe ku kan hada kai ku fitar da ganin ku in kun so
to mun kagara ranar zaben nan ta zo mu je mu ga abin da za mu gani yanzu karfe 3:13 na dare a nan Washington DC kuna jin sashen Hausa na murya Amurka ne to akwai shirin na kasa ba kasa ba da kuma shirin jaridun Ghana suna tafukan hanya amma sai mun gama jin wannan
Ba mare mutaci mu yi cin ka
To jama'a kuna jin sashen Hausa na murya Amurka ne yanzu kuma ga Usman da shirinmu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Shirin da muke tattaunawa da wani fasihin mawaki Malam Yahaya Usman wanda aka fi sani da Malam Yahaya Makaho.
Zahariya zazzau Zahariya Zahariya kasar Zahariya Zahariya asalin Zahariya Zahariya salsalan Zahariya
Malam Yahaya ya ci gaba da faɗa mana yadda yake kallon harkar waƙoƙi da kuma fina-finai, inda ya bada misali da waƙoƙin da ya rera da kuma dalilin da yasa ya rera su.
Nayi waka haka Allah ya so. Ana tambaya na ina amsawa wannan wakar ina isar da wani muhimmin sako ne. Da duk waƙoƙi da yawa da nayi na faɗi ni makaho ne bana gani, na faɗi dawaini yanda nayi, na faɗi kokarin da nake, na faɗi ne yanda nake kokari nake kishin kasa ta da zurzu. Amma ban taɓa faɗa ma duniya dalilin da yasa na makance. Don haka sai ni kirkiri wakar haka Allah ya so. Zaka ga ana tambaya na ina amsawa to a ciki ne kawai na faɗi maganar cewar ga dalilin da yasa na samu matsalar rashi. To kawai duk waɗannan waƙoƙin sai mai saurare ya saurare su sai ya ce a'a badala ce suke isarwa. Akwai lambar waya na a bidiyon da ya fita, mutane da yawa da suke saya daga jihohi daban-daban, mutanen da suka kira ni suna kuka don sun kalli album ɗin, wallahi ko ni ban san adadinsu ba. Misali ai in akwai badala a ciki ba za a ban haka ba. Haka fina-finai da ake, akwai fina-finan da yawa abubuwan da suka faru ne zahiri ake nunawa. Babban matsalan da muke fuskanta shine yanzu misali akwai gurare da yawa da za a gayyaci Adamu Zango misali, da aka za a ga ba za a gayyaci Aminu Ala ba saboda Aminu Ala ba zai yi rawa ba. Kaga kenan su ma yantin duk wani fim da za su yi ne saboda ra'ayin mutanen gari, tunda za su yi don mutanen gari ne za su yi abin da suka yi, kuma da abin da suka yi ne suke alfahari suke samun kuɗaɗen da suke gudanar da rayuwarsu. To sai aka ce mutanen garin nan in za ka yi waka ba za ka yi rawa ba to daidai ku ne za su damu da waƙoƙinka, in za ka yi waka ba za ka sa kiɗa sosai ba daidai ku ne za su damu da waƙoƙinka, amma in za ka sa kai waka ka sa kiɗa sosai kai album kai rawa ka caci to za ka ga in ka fitar da album ɗin har rabin shi ake yi, idan har za ka iya haƙura ka zubar da wannan misali kimar da mutane suke kallo cewa in ka yi rawa ka zubar da kimar ka, in za ka yi haƙuri da haka me yasa ba za ka yi ba tunda ka san ke kai hakan za a so. Dabi'ar mutanen mu ce don haka su masu cewa abin da ake yin babu kyau. Na farko yanzu bari in buga ma misali da ni da nake magana da kai lokacin da ina da nacci na je na bara. Wallahi anguwar mu akwai wanda suke man dariya suna cewa bari yunwa ta kashe ka abin za a wofi. Saboda zan tashi komin nisa zan tafi da kafata. Kuma in ina tafiya ka gani ka ce bari ka ba wannan mutumin sadaka saboda ka ga bana gani, wallahi duk kishi da yunwa da nake ji ba zan yi amfani da kuɗin don in sha ruwa ko in ci abinci ba. Sai dai in na ga wani almajirin in bashi saboda ina ji a raina kamar in na ci wani abu ko na sha ruwa zai raunana min zuciya. Haka ni ci ɗorewa don haka sai da na shiga wani hali har mutane sai zan na kusa fita hayyacina. Ake ci man bari ka mutu a banza a wofi wahala ta kashe ka saboda girman kai. Da ni ta haƙuri wannan abin ya wuce fa. Yanzu kuma irin su masu wancan zagi niski zagi suna cewa na cika girman kai na samu abin duniya na guje su, kuma ba samu abin duniyan ba ne wadata zuci ne kawai. To da haka ita ɗabi'ar ɗan adam ce duk abin da za ka yi babu abin da za ka yi baka samu wanda ya ce ba daidai ba ne. Duk abin da kai sai ka samu wani wanda zai ce wannan abin da kake yi ba daidai ba ne. To ni bana kallon mawaƙa ko MTM a matsayin wasu mutane da suke gurɓata tarbiyya. Ko mi waka ko karmi ko aitim a Hausa ko kar aitim akwai tunafinan kasashen waje da suke shigo mana kuma dole a kalle su. To gwanda ma a ce da Hausanmu mu Hausawan ne muke gabatar da irin wani abubuwan. Mu in mun yi ba daidai ba mutane 'yan arewa su fito su ce abin da muka yi ba daidai ba ne mu gyara, dole za mu gyara. Kwanan nan aka ce an dakatar da wata 'yar Hausa fim. Abin da ta yi ba daidai ba ne mutane sun ta surutu. To har yanzu wannan abin da ta yi wasu suna ganin korarta da aka yi rashin adalci ne kuma 'yan kallo ne ba 'yan cikin masana'antar ba ne. Kaga kawai ba laifi ba ne don kaga cewar abu kaza da mutum yake ba daidai. daidai ba, kai a ra'ayinka ba daidai bane, to ba laifi bane ka fito ka faɗi cewar kaza da ake ba daidai bane.
Daga ƙarshe, wani kira kake da shi akan mutane gaba ɗaya, akan mutanen da suke da bukata ta musamman, wani irin tallafi kuke nema wanda ya kamace ku, gwamnati ko mutanen gari ya kamata su ba ku?
To alhamdulillah, na kuma jira in tambayar ka nima. Abu na farko dai, shi duk mutumin da yake da lalura kowane iri ne, abu na farko da ya kamata da kuma yafi bukata shi ne a jawo shi a jika ana nuna shi ma mutum ne kamar yadda kowa yake, wanda hakan zai ba shi kwanciyar hankali na musamman, zai kuma sa ya samu kyakkyawan yanayin da zai iya yin tunani da kanshi. Tunani kuma shi ke haifar da duk wani abin da zai taimaki rayuwar dan adam. Matukar za a jawo mutumin a nuna cewar wannan lalurar tashi ba komai ba ce, wallahi zai samu damar yin tunani, tunanin kuma shi ne zai taimake shi. Abu na gaba shi ne, in gwamnati na da zummar taimako, ita ta san akwai mutane masu lalura waɗanda sun riga sun fita duniya ta san su, wanda duniya ba ta sani ba, kuma akwai ne da dama gwamnatin ta san su. A yi amfani da waɗanda aka sani, a zauna da su, a basu ba da shawarwarin hanyoyin da za a bi don a taimake su. Yau idan misali ni ma na yi makaho da nake waka, akwai mutane masu lalura irin tawa, wallahi da wanda ba zan ma iya lissafa adadinsu ba, da suke so su zo inda nake in koya musu waka. Ina ja musu waka ba koyanta ake ba. Akwai wanda da ya zo gurina, wallahi Malam Usman Kabara, da kuka muka rabu da shi. Kuka yake yi saboda na ce ni ba zan iya rike shi ba. Shi kuma ba abin da yake so sai ya ga cewar shi ma yana waka kamar yadda nake, saboda bai so ci gaba da bara. To ni ma ban samu tallafi daga gwamnati ba, in na zaune da shi a guri na ta zan iya rike shi. Ina ɗaya daga cikin wanda suka ba da gudunmuwa a wannan gwamnatin nan, amma har yanzu ban san wani jami'in gwamnati da ya taɓa nema na a da suna yana so ya gani ni da na ba da wannan gudunmuwar ba, ban kuma taɓa karaya ba. Kuma har yanzu ina daga cikin wanda suke wakar ban haƙuri, saboda na san ina yi ne don ƙasata, ina kuma yi ne don kishin da nake ma ƙasa. So ba na damuwa da cewar ina yin kaza, ba a kula da al'amari. Amma in aka kula da al'amarina, shi zai ɗauki hankalin wani ya je yana sha'awa shi ma ya ƙirƙiro wani abin ko ba irin nawa ba. Akwai mutanenmu guragu da suke wanda, waɗannan guragun abubuwa da yawa da gwamnati ke shigowa da su, in ana da za a samu wata kwangila ta musamman a ba waɗannan guragun su yi, wallahi wallahi wasu guragun ma da ba sa sha'awar yin wannan harka na walda za su zo su shiga su ce suna so su koya. Akwai kurame da suke printing, wanda inda za a taimaka musu a ɗauki wata kwangila ta printing ɗin wani abu mai yawa na gwamnati a ba su yi, za su zama masu kuɗin gaske da su iya jawo mutane a jika su taimake su. Akwai mutanenmu da dama da duk abin da suke in za a jawo su a ɓangaren su a taimake su, to zai yi encouraging ɗin wasu mutane su ma su zo su fara ƙirƙirar wani abu nasu na musamman. Wannan su ne hanyoyi kaɗai da gwamnati za ta bi ta taimake mu in har tana da buƙatar haka.
To Malam Yahaya, mun gode ƙwarai da gaske da ka samu damar tattaunawa tare da mu.
Alhamdulillah Malam Usman Kabara, na gode sosai, Allah ya ƙara ɗaukaka.
Farko zan sanya wanda ke mulkin duniya, sarkin nan wanda ya yi ƙasa da samaniya, bani kimara bana ka ƙara mana kariya, in zama mai kyamatar ɗabi'ar san zuciya. Shugaban halittu baki daya, haske nai ne ya zage duk sararin duniya, bi kuma kaunar sa ko da yaushe na sa zuciya.
To duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tare da Malam Yahaya Usman Fasihin, mawaƙi wanda aka fi sani da Yahaya Mukaho mai waƙar Haka Allah Ya So, wanda kuma ya rera wannan waƙa ita kuma ta asalin ƙasar Zazzau, da tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da mutane suke so tashi musamman abokaina zage-zage. Malam Yahaya, muna godiya sosai da ka samu tattaunawa tare da shirin Na Kasa Ba Kasawa Ba. Da fatan mutane sun karu sosai daga abubuwan da ka farfada, wanda kuma Allah ya sa hakan ta daga kafadun wasu da dama daga cikin masu bukata ta musamman. A madadin Malam Yahaya Usman, wanda muka tattauna tare da shi, sai kuma wacce ta hada mana sauti, Julie Leathers Gresham, da duk wani wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala, irin su Waziri Hong, wanda aka fi sani da Wash, Usman Ahmad Kabara, daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC, ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya.
To amin, Malam Usman, karfe 3:25 na dare a nan Washington DC, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makyari da shirin jaridan Ghana.
fara sharhi jaridu ne da kanun labarai da jaridar The Chronicle ta yi mai cewar tattalin arzikin kasa ta tabarbare inji cibiyar ISA. Jaridar ta ci gaba da rawaito hurucin shugaban wata cibiya mai nazari akan tattalin arziki ISA a takaice Professor Felix Asanti cewar a ƙashin gaskiya tattalin arzikin Ghana na fama da kalubaloli saboda alamomi ba su nuna abubuwa na bunƙasa kamar yadda ministan kuɗi ya nuna. Jaridar ta ce ya ƙara da cewa ana iya gane bunƙasar tattalin arziki ta yadda farashin kayayyaki ke tashi ko yake sauka a kasuwanni. Jaridar The Chronicle ta ce shugaban na cibiyar ISA Professor Asanti ya yi wa'innan jawabai ne a wata hira da ta yi da shi a kan rance da Ghana take karɓowa wanda ya fi adadin alfanu da ƙasar take samu wanda hakan na yin babban barazana ga tattalin arzikin ƙasar. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ita kuma ta rawaito cewar ranar Juma'a ne kotun koli za ta saurari ƙara da hukumar zaɓe ta ƙasa ta gabatar mata inda hukumar take buƙatar kotun ta sauya nasara da ɗan takarar jam'iyyar adawa ta PPP Dr. Pakosi Indum ya yi a kanta a shari'ar da babban kotun Accra ta yi inda ɗan takarar ya shigar da ƙarar hukumar zaɓe bisa dakatar da shi da ta yi shiga takarar zaɓen shugaban ƙasa na ranar 7 ga watan Disamba na wannan shekarar 2016. Jaridar Daily Graphic ta ce biyo bayan buƙatar da hukumar zaɓen ta yi a jiya Laraba cewa kotu ta yanke wannan hukunci cikin gaggawa. Alƙali mai shari'a Justice Gabriel Foreman ya ce lauyoyin hukumar zaɓen da na ɗan takarar su gabatar da ƙararrakin su a yau Alhamis a rubuce sai a saurari bayanin su da baki a gobe. A wata sabuwa kuma jaridar Daily Graphic ta rawaito cewa ɗan takarar na jam'iyyar PPP Dr. Pakosi Indum da hukumar zaɓe ta kashi kotun ƙoli bayan babban kotun Accra ta bashi gaskiya a shari'a da ta yi kan dakatar da shi daga shiga takara. Shi kuma ɗan takarar ya kai ƙarar hukumar zaɓe ga kotun ƙoli akan wasu lamura da suka shafi kuɗin shiga takara na shugaban ƙasa da na 'yan majalisu inda hukumar zaɓen ta yi ƙari fiye da kima sai dai kotun ƙolin ta jifa da wannan ƙaran da jam'iyyar PPP ta shigar mata a jiya Laraba. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta rawaito fargaba da mutanen birnin Kumasi suka shiga ne a yayin da suka ji an ɗana bam a gidan ministan jihar. Jaridar Ghanaian Times ta ce makwabtan ƙaramin ministan jihar Ashanti sun tsorata har sun tashi daga gidajensu sakamakon ɓarkewar labarin cewar an shuka bam a gidan ƙaramin ministan. Jaridar ta ce rukunin sojoji da na 'yan sanda su ne suka cire bam ɗin kuma sun riga sun wargaza shi. Jaridar ta ce kwamandan 'yan sandan jihar Ashanti ya ƙi cewa ufa akan wannan batu kuma ta yi ƙoƙarin ji ta bakin kakakin 'yan sanda na jihar Ashanti Yusuf Tanko shi kuma ya ce babu wani bayani da ya samu daga shugabanninsa. Jaridar Ghanaian Times ta ce ganin ana sauran kimanin wata ɗaya a yi zaɓen ƙasar wannan abin da ya faru ya sa jama'a suna faɗe-faɗe tare da nuna fargabansu akan faruwan wannan abu. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba Yako Makiri, sashen Hausa na muryar Amerika.
To a gaida Baba Yakubu, to sai shirinmu na ƙarshe labarin matakaice zama da kuran dadan.
Shugaba Barack Obama ya ce ya yi imani jam'iyyar Republican na cikin hatsari muddin aka ce Donald Trump ya ci zaben da za a yi a cikin satin nan mai zuwa. Shugaba Obama yana magana ne a wajen campaign da yake yi wa 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a jihar North Carolina wadda take cike da ɗimbin tasiri ga 'yan takara. Domin ko tilas ne kowane ɗan takarar da ke son shiga fadar White House to wajibi ne ya yi nasara a wannan jihar. Har ila yau shugaba Barack Obama ya ce yana tambayan dalilin da ya sa har yanzu shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey yake sake bullo da batun email ɗin da ake yi wa Hillary Clinton wadda ta share shekaru huɗu a matsayin sakatare harkokin wajen Amurka. Ya ce ba ta ce ta ruwa wannan batu ba sai da ya rage sati ɗaya kafin a jefa ƙuri'ar shugaban ƙasa. Yanzu haka dai 'yan jam'iyyar Democrat da masu goyon bayan 'yar takarar tasu har ma da wasu 'yan jam'iyyar Republican sun nuna fushinsu a kan cewa sai yanzu ne ko me sake taro da wannan batu ana saura kwanaki 11 a jefa ƙuri'ar shugaban ƙasa kuma sai gashi yana cewa wai bai sani ba ma ko sabbin email ɗin da ɗin suna da nasaba da wancan binciken da ake mata a farko. Manyan jami'an babban bankin Amurka sun jefa ƙuri'ar ci gaba da barin kuɗin ruwa ya ci gaba da kasancewa a matakin da yake a kusan shekara guda. Jami'an bankin suka ce kasuwanci na ƙara bunƙasa yayin da kashe kuɗi sai ƙaruwa yake yi, amma kuma kasuwanci yana nan ba yabo ba fallasa, haka kuma hauhawan farashin kayayyaki na nan ƙasa da abin da ake tsammani.
To gashi kamar lalana sanar da kokari jama'a abinda ya sauke kenan a shirin na wannan lokaci na wannan an sai can da kasar misalin karfe 4 kenan agogon Najeriya Niger kamar da cha da karfe 4 agogon mutanen Ghana muna fatan mu ga muku da wasu sababbin shirye-shirye da za su hada da shirin jumai na sai bango ya tsage kuma kada kuma ta idan Allah ya kamar da ran Lahadi za mu fara samun fura ta ne ga dangana kan wannan babban zabe da za a yi mai tarihi a nan Amurka da Malam Donald Trump kuma za mu kamfa rahotanni daga sassa daban-daban za mu kamo su kashin bake da sauransu za a madadin dukkan masu sashen wajen murya masu kuma shi da Adam da Solomon da Zainab Ali Mustapha Sokoto ne a Washington DC. Assalamu alaikum.